Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Wutar lantarki tana da matukar muhimmanci a rayuwar dan Adam saboda tana taka rawa a fannoni daban-daban na rayuwa. A rayuwar yau da kullum, wutar lantarki tana ba da damar amfani da na'urorin gida kamar fanka, firiji da sauransu. Kuma tana samar da haske musamman da daddare da hakan ke sauƙaƙa rayuwa. A bangaren ilimi kuwa wutar lantarki tana baiwa ɗalibai damar karatu cikin haske da kuma amfani da na'urar kwamfuta. Haka kuma a bangaren tattalin arziki, masana'antu da kamfanoni da kuma kasuwanci suna dogara da sarrafa injina da kuma taimakawa wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da masana'antu. Uwa uba a bangaren lafiya, wutar lantarki tana taimakawa wajen aiki da kayan kiwon lafiya kamar na'urar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi da kuma injin ɗaukar hoto wato x-ray da kayan gwaje-gwaje da sauransu. Haka kuma asibitoci suna buƙatar wutar lantarki don tabbatar da ceto rayuwa a yayin ayyukan gaggawa. Wannan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan irin illoli ko kuma matsaloli da ake samu a ɓangaren lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. A halin da ake ciki yanzu, babban layin wutar lantarki na Najeriya ya sake lalacewa a karo na 12 a cikin shekarar nan ta 2024, wanda hakan ke kawo koma baya a dukkan bangarorin nan da muka zayyana a baya, musamman a bangaren lafiya, la'akari da cewa akwai mutane da dama da ke kwanta a asibitoci da kuma jarirai da ke cikin kwalba wato incubator, wanda rashin wutar zai iya zama barazana ga lafiyarsu ko ma rayuwarsu. Kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin wasu mutanen da suka buƙaci a sakaye sunansu ko su ko wani nasu ya taɓa fuskantar wani ƙalubale ko matsala a asibiti a sakamakon rashin wutar lantarki.
Mahaifiyata ba ta da lafiya, tana fama da ciwon shuga wanda har ya kai tana alluran insulin. So a rashin wutar nan da aka yi na kwanakin nan har ya kai da insulin din ya ɓaci. Alluran insulin din gaskiya yana da matukar tsada.
Akwai lokacin da muka taɓa kai wani ɗan uwa na asibiti za a yi masa dialysis wato wankin ƙoda. So sakamakon rashin wutar sai an shiga a ɗauke wuta. So haka muka yi hakuri aka ce mu sake dawowa gobe.
Ko shekaran jiya da na je asibiti sakamakon rashin wuta, abinda ya kamata a minti 30 haka ko zuwa 20, amma sai da na wuni asibiti sakamakon ba za su iya sayan PMS ko diesel da za su ɗaga generato su yi aiki a kan lokaci ba. Gaskiya ana samun challenges.
Ana fama da tari ne, mun je na asibiti sai likita ya ce a duba shi, kawai ya ce riga sai za a yi hoton kirjin nan sai aka ɗauke wuta.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kai yaro na asibiti, mun je mun ga likita ya tura mu lab, abinda bai wuce minti 40 ba mun kawo shi da saboda rashin wuta.
Na kawai minti na asibiti da a masa aiki na basir so kuma babu wuta. Karshe aikin na an yi da total da kuma zai zama an samu damuwa sosai saboda matsalan ba mai yayi tsada.
Wata da watanni ina fama da ciwon ciki. Ina fama da wannan ciwon ciki. An je gurin likita za a yi scanning. Da aka je za a yi scanning sai aka ɗauke wuta.
Bayan matata ta haihu shine sai aka kai yaron asibiti. To yaron kuma ana so a saka shi a incubator. To incubator kuma bai yi sosai da nepa. Saboda dalilin rashin nepan nan yaron ma musanya za a yi ba shine, amma Allah taimako a asibitin suna da karamin generator.
Akwai kakata wanda muka je mu asibiti tana da ciwon zuciya, sai muka tarar da likitan ya ce mana mu je mu gurin yin hoto. So da muka je mu gurin yin hoto sai aka ce mana ba wuta. Da aka ce mana ba wuta mai mukan mu biya 18,000 sai muka je muka biya 20,000 duk a rashin wuta ya duk ya kawo haka.
Domin ƙarin bayani kan wannan batu na matsaloli da ake fuskanta a ɓangaren kiwon lafiya sakamakon rashin wutar lantarki, muna tare da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. Likita gare ka.
Waɗansu daga cikin manyan illolin rashin wutar lantarki a Najeriya wanda yakan taɓa fannin kiwon lafiya, wala Allah asibitoci ne ko kuma makarantu wanda suke ba da ilimi akan fannin kiwon lafiya ko kuma ma'aikata na kiwon lafiya. Na farko dai a cikin su akan samu matsala na CS ko kuma a ce theater ma in general, wanda ga sha zo ana yi da torchlight. Wannan kan ya sha faruwa a gurare daban-daban. Wala Allah an fara yin wannan theater din ne da wuta sai a zo a ɗauke ko kuma da farko ba ma fara yin shi ba da farko, sai da a zo a ce hala akwai ɗan ƙaramin generator. So yanda kuma theater wanda yake ɗaukar awa da awanni ne, in generator yana da matsala to ba mu mamaki bane zai ya ɗauke. To wannan matsala ne wanda yake jawo mana cikas matuƙa akan aiki, kuma abu ne wanda gaskiya baya nuna mutunci a tattare da wannan abu na rashin wuta. Na biyu kuma ga wanda suka zo da irin asthma attack inda suke buƙatar oxygen, in ya kasance cewa ba a da oxygen na cylinder sai zallan oxygen concentrator. So wannan oxygen concentrator din nan fa yana buƙatar wuta, don in babu wuta ba zai aiki ba, so kuma yakenan ga marar lafiyan da yake da matsalan asma in dai kasance yana buƙatar wannan oxygen din nan, wanda kuma a ce asibiti suna da zallan oxygen concentrator ne, kuma ba a samu an daga generator ba, ko kuma a ce suna da solar a zo a ce an dauke wuta, to wannan zai iya janyewa har Allah ya sauke a rasa ran wannan marar lafiya mai asma. Idan muka je na gaba ga wanda suke da ciwon koda wanda ya kai ga ana buƙatar a yi wankin jini ko kuma wankin koda da ake kira dialysis, to shi ma fa dole sai da wuta. So wannan wutan kuma iya kasance babu shi, to ba abin mamaki bane a jinkirta yin wannan aiki, kuma a zo a fasa yin wannan aiki a wannan ranar, wanda kuma marar lafiya na ainihin bukata a cikin gaggawa. Wanda suka taba samu kamar a ce hatsari na abin hawa, ko kuma wanda suka fado daga bishiya, ko wanda suka fado daga wani guri, ko wanda suka je suka samu matsalan da ya taba kwakwalwansu ta fannin hatsari ne, so ana bukata a musu hoto na kwakwalwa. So wannan hoto na kwakwalwa ne kuma dole shi ma sai da wuta ake, ana kiran shi brain CT scan kenan. So in babu wuta to ba yanda zai a ce za a yi irin wannan gwaji. So sai kuma ga wanda suke da ciwon suga most of the time, kamar yadda muka sani insulin akan sa shi a cikin fridge ne, to kuma fridge kun ga da musu sai da wuta yake ne ake. So wata rana in kasance an jima ba a samu wuta ba, to wa'annan magunguna ne insulin din da suke da matukan tsada za su iya baci ga baki daya. Sai kuma in muka koma ta fannin jarirai, ga musamman preterm ko kuma premature babies ko neonate, wanda aka haife su kafin lokacin da ya kamata a ce a haife su, akalla sati 37 yayi sama zuwa 38, aka zo aka haife su a sati 30 zuwa 31, wato ana kira su preterm kenan, to suna buƙatar a sa su a incubator. Wannan incubator kuma yana samu shi ne a fanni na jarirai, wato special care baby unit kenan. So wanda kuma shi ma yana buƙatar ainihin wuta dan ya samu ya ba su dumi da duk wani abin da ya kamata a ce ya ba su na kulawa, dan su samu su girma su samu lafiya. So abin da yafi muni duk a cikin su shine yayin da a zo a ce iyalin mutum ta aihu, wala Allah an mata kare ko kuma ta gado da kanta, saboda yanayin girman jaririn a zo ana haska ta da torch din waya dan a zo a gyara wannan dinkin nan, to wannan asalin mutunci ne, wannan ba darasa bane, wannan kuma ba kima bane. Duk da dai ba wai ya canza bane dan a ce an kunna wuta, amma dan saboda ta samu lafiya ne dama ake so a yi wannan dinkin, amma a zo a ce saboda rashin wuta wani ko wata sun zo suna haska gaban iyalin ka, dan a zo a mata dinki saboda an ki a gyara wuta, to wannan abu ne gaskiya abun kunya ne, kuma abu ne wanda bai kamata a zo a ce an dauke shi ba an bar shi haka. Sai kuma in muka dawo ta fannin blood bank, wato inda ake ajiye jini kenan, su duk lokacin da ka ce ajin jini ka yata nan za a zo ajiye su ne a guri, a rufe su ko a tara su a guri, a cikin fridge ake ajiye su, ko kuma a ce fridge ne a ajiye jini, blood bank din kenan, inda yake bukatun guri mai sanyi, inda yayin da ya kasance babu wannan sanyi to jinin lalacewa zai yi. So an a zo a ce jini ne mutane 50 ko 100 ko 200 suka bayar dan taimakawa sauran al'umma, to gabaki ɗaya kamp wannan jinin nan haka ana ji ana gani zai zo ya lalace. Ga wanda suka zo da tsananin ciwon cikin da ake tunanin hanji ne ya tsage, a ko kuma alal misali wani bayan gida ne gagara yi, ko kuma jini yana likin ake tunani, ko kuma a zo a ce ciki yayi matukan kumbura wanda ake so a san menene yake faruwa, na aiki ne na magani ne ko kuma za a yi akai, to dole sai an yi abdominal ultrasound scanning. To wannan abdominal ultrasound scanning na dole sai da wuta ake shi, to kuma yanzu rashin wutan da ake samu nan ya taka rawa matuka matuka, wanda in dai ba an gyara ba to ba za a samu ana irin wannan gwaje-gwajen akan lokaci ba, kuma akan kare. Su kuma uwa uba ga wanda suke zuwa da hatsari, wanda suka dan buga kashi ko suka kade ko suka gurde ko kuma kashin su yayi kacikacha, so yawanci sai x-ray ake sani to ya extent din wannan fashewan kashin yake, ko kuma barnan da yake ko kariyan, wanda kuma wannan x-ray din nan kamar yadda muka sani dole ana bukata shi ma sai da wuta kafin yi shi. Sai kuma marasa lafiyan da suke zuwa asibiti a zo a ba su gado, in aka zo aka bar su musamman lokacin zafi a watan 3 watan 4 watan 5 6 anan misali ana matsugan matukan zafi a wannan lokaci, sai zuwa ce babu wuta, in babu wuta kuma su ba su shiga net ba su ji zafi, in suka bude kuma ga sauro, su kun ga Allah na tuba, mara lafiya ya zo da wani lalura alal misali ya zo yana bukatan kadin jini, saboda alal misali ya samu kaman bleeding disorder, ko kuma alal misali ta aihu ne take bukatan kadin jini, ko ya zo da matsalan ciwon suga ne, ko ya zo da matsalan hawan jinin da ya yawa, ko kuma ya zo da wani problem dai wanda has nothing to do with malaria, gashi yana ji yana gani ko kuma tana ji tana gani, haka za su iya samun malaria saboda rashin wannan wutan da ba su samu isasshen fanka ko kuma iska a kansu ba. Not talk of in mutum, ko kuma in mutum yana da wani cutan da in ba a kiyaye ba zai iya watsa wa sauran marasa lafiya cuta, yawanci rashin isasshen iska a guri, in har tishawaye ne, in tari yayi ne, kuma ya kasance cewa babu iska da zai fitar da wannan gurin yayi dum a guri ɗaya haka, to ba abin mamaki bane zai iya cutar da wanda suke cikin wannan ɗakin tare da shi ko kuma tare da ita. Sai kuma finally wanda zan iya tunawa shine su kansu marasa lafiyan da suke zuwa suna so su ga likita, musamman a irin asibitoci wanda suke amfani da computer, ko kuma asibitocin da suke da lab ɗin da suke amfani da kayan na'urar da suke buƙatar wuta, to wa'annan marasa lafiyan suna ji suna gani haka za su ta jira kan jira kan jira, saboda har an fara ganin marar lafiya 1 2 3 an ɗauke wuta, marar lafiya 4 5 6 an ɗauke wuta, marar lafiya 7 8 9 10 an ɗauke wuta. Abin da ya kamata a ce an yi shi a cikin awa 6 sai a zo a yi awa 10 ba samu an biya buƙata ba. Marar lafiya zo karfe 7 din safe zuwa 7 da rabi na safe yana tana zai tafi gida karfe 9 zuwa karfe 10, ina ji ina gani tana ji suna gani har za su iya kaiwa karfe 3 uku karfe 4 ba tare an gama samun biyan bukata ba mara lafiya gama jikata gama shan wahala wanda kuma duk ya auku ne saboda ganganci da rashin kulawa na wato ainihin wutan lantarki wanda Allah sa a gyara
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka zamu sallama da ku a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
sai da ke ka cikin duniya ana ta wani sani ba ana rawa ku ji